This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel. Sauraro abokai, yake muke farin cikin kasancewa da ku yau Alhamis 24 ga watan Oktoba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfil da kanin labarai.
To Hafiz, jiya Laraba Amurka ta ce an tura sojojin Koriya ta Arewa 3,000 zuwa Rasha a farkon wannan watan, kuma ana horar da su a can. Sakataren harkokin wajen Amurka ya faɗi jiya Laraba cewa kisan da Isra'ila ta yi wa shugaban Hamas ya hanya sanwar ya ba da wata dama ta cimma yarjejeniya. Daga nan za a ji cewa dakarun sojin saman Turkiya sun kai farmaki kan mayakan Kurdawa a Iraki da Siriya a wani mataki na ramuwar gayya kan harin da aka kai kan wani muhimmin kamfanin tsaro na gwamnati.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu da yanzu, ku ji cewa masana harkokin diplomasiya na kasashen Afirka sun fara yin tsokaci kan babban zaben Amurka da za a yi a watan Nuwamba mai zuwa.
Kamar yadda nace, mu ba Amerika bane su ne za su duba wane ne yake cancanta su zaba. Mu a namu irin diplomasiya, kowaye ya zama shugaban kasa, za mu iya dubawa ne menene za mu nema a matsayinmu na kasa.
Bayan nan za a ji cewa yayin da zaben kasar Ghana ke kara gabatowa, hukumar wayar da kan jama'a ta kasa NCCE ta fara aikin wayar da kan jama'a fadin kasar.
Kungiyoyin matasa wayanda suka dace, we call them youth activists of political parties, da muke zama tare mu shawarci juna mu kuma san matakin da zamu doki mu magance wasu masalolin da zasu zo su kawo mana sabani cikin zaben.
Kamar kowace rana Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali da Alheri Grace Abdi ke gabatarwa. A wannan makon shirin zai kawo muku ci gaban tattaunawa kan batun taimakekeniya tsakanin ma'aurata a gidajensu. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Jiya Laraba Amurka ta ce an tura sojojin Koriya ta Arewa 3,000 zuwa Rasha a farkon wannan watan, kuma ana horar da su a can. Mai yiwuwa su yaƙi tare da sojojin Moscow a yaƙin watanni 32 da suke da Ukraine. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya shaida manema labarai cewa ba a san me sojojin Pyongyang ke yi a Rasha ba. Abin da ya rage sai dai a jira a gani. Kakakin Father White House John Kirby ya ce Amurka tana aiki kafada da kawayenta da abokan hulɗa don samun cikakkiyar fahimtar lamarin. Kirby ya ce sojojin na Koriya ta Arewa sun yi tafiya ta jiragen ruwa tsakanin farkon watan Oktoba zuwa tsakiyar wata, daga tashar jiragen ruwa ta Wonsan zuwa Vladivostok na ƙasar Rasha. Sa'an nan, in ji shi, an aiki da sojojin Koriya ta Arewa zuwa wuraren horar da sojoji da dama a gabashin Rasha. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya faɗi jiya Laraba cewa kisan da Isra'ila ta yi wa shugaban Hamas ya haya sanwar ya ba da wata dama ta cimma yarjejeniyar kubatar da sauran mutanen da ke hannun Hamas a zirin Gaza. Da yake magana da manema labarai a Tel Aviv kafin ya tashi zuwa Saudiya, Blinken ya ce Isra'ila ta samu nasarori da dama a yakin da take da Hamas, ciki har da rage ƙarfin sojan kungiyar. Babban jami'in diplomasiya Amurka ya ce abin da ya rage shine mayar da mutane gida da kuma kawo ƙarshen yakin. Blinken ya gana da shugaban Saudiya Mohammed bin Salman na tsawon sa'a ɗaya a birnin Riyadh, inda ya nufi ƙasar Qatar sannan kuma ƙasar Burtaniya, domin ci gaba da tattaunawa da jami'an ƙasar don ƙoƙarin kawo ƙarshen yakin da Isra'ila ke yi da Hamas a Gaza da kuma ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Lebanon. Duka ƙungiyoyin biyu na samun tallafin soja da kuɗi daga Iran. Dakarun sojan saman Turkiya sun kai farmaki kan mayakan Kurdawa a Iraki da Siriya a wani mataki na ramuwar gayya kan harin da aka kai kan wani muhimmin kamfanin tsaro na gwamnati, wanda ya kashe mutane 5 tare da jikkata wasu fiye da 20. Ma'aikatar tsaron ta ce sama da wurare 30 ne aka lalata a harin ta sama, ba tare da bayar da cikakken bayani ba kan wuraren da aka kai harin. Kai harin na zuwa ne sa'o'i bayan da ake zargin mayakan Kurdawa ne suka tayar da mamai tare da bude wuta kan kamfanin jiragen sama da na tsaro na Tusas. an kuma kashe maharan biyu mace da namiji inji ministan harkokin cikin gida Ali Yarlikaya labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amerika a birnin Washington DC
to madalla an jima kadan Sarfilu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu yayin da ya rage kasa da makonni biyu a gudanar da babban zabi a nan Amerika masana da masu shari'a kasashen Afirka na ci gaba da yin tsokaci akan yadda salon siyasar ta Amurka yake tafiya tunda dai wasu jihohin Amurka suka fara gudanar da zaben wuri inda wasu masu kada ƙuri'a ke zuwa rumfunan zabe su kada ƙuri'a ko su aika da takardar zaben su ta gidan waya ga rahoton dokilin Mustafa Nasir Batari ya hada mana
manyan yan takara guda biyu wato mataimakiyar shugaban kasar Amurka Kamala Harris da kuma tsohon shugaban kasar ta Amurka Donald Trump sune ake ci gaba da tafka muhawara akan su yayin da a ɗaya gefen masana harkokin diplomasiya ke bayyana cewa idan aka dubi yadda lamuran siyasar kasar ta Amurka ke tafiya akwai abinda shugabannin Afirka ya kamata su koya tsohon jakadan Najeriya a kasar Afirka ta Kudu ambasada Ahmad Musa Ibeto ya ce duk da yake Najeriya na da alaka ta huddar kasuwanci da sauran lamuran diplomasiya har ma da sha'anin tsaro da Amurkan amma akwai bukatar samun shugaba da zai baiwa kasashen Afirka kulawa ta musamman
mu a Najeriya muna da watan alaka idan ka lura ko lokacin Obama da yake president wanda yake shine democrat in ka lura abubuwan da muka samu tsakanin mu da su bai hoye bambanci tsakanin abin da muka samu tsakanin mu da su lokacin da Trump yake mulki ba saboda haka na kamar yanda nace mu ba America bane su ne za su duba wane ne yafi cancanta su zaba mu a namu abin diplomasiya kowaye ya zama shugaban kasa zamu iya dubawa ne menene zamu nema a matsayin mu na kasa dangane da dangantakan mu da wannan kasa ta shiyan bilateral watan tsakanin mu da su daga kasa da kasa ko kuma a multilateral layin kasashe shine zamu duba
a dangane da wasu matsaloli musamman akan baki yan Najeriya dake zama a kasar Afirka ta Kudu ambasada Ibitu ya ce zai yi wahala a samu wani canji ganin yadda manufofin Amurka da na Afirka ta Kudu suna da kama akan lamuran bakin
idan ka lura da matsayin da matakin da South Africa ta dauka daidai yake da matakin da Amurka ta dauka misali sun bude kofa yanzu nan idan muka yi maganan wannan gwamnatin Biden ne yanzu take akan mulki kuma musamman kaman su yan democrat kenan da karban baki mafi yawanci suna duba ne wani irin ci gaba ne wani irin gudunmuwa waɗannan baki ke karba za su yi wurin ci gaban kasan su republican in ka ji abin da shi Trump yake fadi yanzu yana dubawa ne cewa shin bakin nan in sun zo shin wani tasiri ne za su yi to idan ka lura da kuma misali matakin da gwamnatin Afirka ta Kudu ta dauka yanzu musamman game da mu ƴan Najeriya shine tana duba shin waɗansu abubuwa ne mutanen mu suke yi a kasan su
a bangare guda kuma masu bibiyar siyasar ta Amurka daga nan Afirka suna ganin tsakanin Kamala Harris da kuma Donald Trump babu wani abin mamaki ga duk wanda ya samu nasarar cin wannan zabe inji Kabiru Abubakar mai jama'a daya daga cikin masu kallon yadda siyasar Amurka ke tafiya
so ita Kamala Harris din mutane wanda suke yankin Afirka kusan da yawan su suna tausaya mata ganin cewa mace ce ita sannan haka zalika kuma a America ba ta taba samun mace ta zama shugaban kasa ba so zaka lura mafi yawanci saboda an gwada Donald Trump mutum ne wanda yake da subul da baka zai fado ta magana kuma ko a can din turan suke mai korafi ba mutum bane mai saurin nuna cewa ya janya kalaman shi ya kai labari saboda magana ta gaskiya shine ko dawowan shi da zaka ga jami'iyar shi ta sake tsayar da shi kuma maganan gaskiya ko yanzu aka ce shi ya ci din ba za a yi mamaki ba na'am
a yanzu dai akwai bukatar daukar darussa masu yawan gaske musamman ga yan siyasar kasashen Afirka akan yadda lamuran zaben kasar ta Amurka ke tafiya ba tare da samun labarai na daukar nauyin yan bangar siyasa ba na yan afasa kowa ya rasa Mustafa Nasir Batari, Murya Amurka, daga Mina a Nigeria.
A gaida Mustapha Nasiru Bazare da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Sarfili ya da da labaran duniya kashi na biyu.
Yakin da Pakistan ke yi na kawar da cutar shan inna na fuskantar kalubale yayin da al'ummar duniya ke bikin ranar cutar shan inna ta duniya a yau ranar 24 ga watan Oktoba. Kasar da ke da makaman nukiliya ta samu masu dauke da cutar 39 a bana idan aka kwatanta da 6 a shekarar 2023 da kuma 20 a shekarar ta gabata. A cikin shekarar 2021 al'ummar kudancin Asia ta nuna alama tana kan hanyar kawar da kwayar cutar sashen inna, inda aka samu mutum guda kawai da ya kamu da cutar a tsawon shekarar. Yawan bi gida-gida don yi wa yara masu shekaru 5 da haihuwa allurar rigakafin cutar sashen inna abu ne mai hadari a Pakistan. Fozia Kalwar ta zama mai yin rigakafin shekaru 3 da suka wuce. Mazauniyar lardin Sindh da ke kudancin Pakistan ce. Matar mai shekaru 35 da haihuwa ta dauki aikin wucin gadi saboda tana bukatar kuɗi. Ta ce tana jin tsoro sosai amma tana mamakin yadda za ta ciyar da ƴaƴanta idan ba ta yi aikin ba. Kalwar ta shaida wa muryar Amurka. Tana aiki a wani yanki mai hatsarin gaske na Sindh, inda ƴan fashi da makami ke yau mutane fashi da rana tsaka. A ɗaya bangaren kuma, fiye da mambobin majalisar dokokin Amurka 60 ne suka rubuta wa shugaba Joe Biden wasiƙa a jiya Laraba, inda suka buƙaci ya sa baki don ganin an sako fursunonin siyasa a Pakistan, ciki har da tsohon Firaminista Imran Khan. Wasiƙar ta bayyana cewa a watan Fabrairun da ya gabata, a zaben ƴan majalisar dokokin Pakistan an tafka kurakurai da ba a taɓa ganin irinsu ba a tarihi, da suka haɗa da maguɗin zaɓe da ƙoƙarin da gwamnati ke yi na hana masu kaɗa ƙuri'a sauke haƙƙinsu, da kamawa da tsare shugabannin siyasa da 'yan jarida da kuma masu fafutuka. Ƙungiyar 'yan majalisar dokokin Amurka ta yi kira da a gaggauta sakin Khan tare da kawo ƙarshen cigaba da tsare magoya bayan jam'iyyarsa ta Pakistan Tehreek-e-Insaf. Daga ƙarshe, ma'aikatar shari'a ta Amurka ta aike da wata wasiƙa zuwa ƙungiyar Super PAC ta Elon Musk, tana gargaɗin cewa kyautar dala miliyan 1 daga hamshakin attajirin mai kamfanin Tesla na iya karya dokar zaɓe ta gwamnatin tarayya, kamar yadda ƙungiyoyin labarai dama suka rawaito a jiya Laraba, suna masu ambato mutanen da aka yi wa bayani kan lamarin. Wasiƙa daga sashen kare mutuncin jama'a na ma'aikatar shari'a, wanda ke bin yiwuwar cin zarafi da suka shafi zaɓe, ta isa ga ƙungiyar PAC. Ma'aikatar shari'a da ƙungiyar Max ta America PAC ba su amsa nan da nan ba ga buƙatar yin sharhi. Elon Musk haifafan Afirka ta Kudu ne, wanda yake goyon bayan ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican Donald Trump gabanin zaben da za a yi a ranar 5 ga watan Nuwamba. Ya bayyana a ranar Asabar yayin da yake magana a gaban taron jama'a a Pennsylvania cewa zai bayar da dala miliyan 1 a kowace rana har zuwa ranar zaɓe ga wanda ya sanya hannu a takardar kokensa ta yanar gizo mai goyon bayan kundin tsarin mulkin Amurka.
Soma da lage da Sarfil Hashim Gumal da ya karanto mana labarin duniya. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. A ranar 7 ga watan Disamba, 'yan Ghana za su zaɓi sabon shugaban ƙasa da 'yan majalisar wakilai 275. Wannan shine zaben ƙasar karo na 9 a jere tun bayan komawarta kan tsarin mulkin demokuraɗiyya a shekarar 1992. Ghana ta yi fice a yammacin Afirka a demokuraɗiyya da kwanciyar hankali a siyasance, domin an warware ta kaddama sakamakon zaɓe sau biyu a zaɓukan 2012 da kuma 2020 a kotunan shari'a. Har ila yau an sauya madafin iko tsakanin manyan jam'iyyun ƙasar biyu, NPP mai mulki da kuma jam'iyyar NDC sau uku a shekarun 2001, 2009 da 2017. Daga Akara, ga rahoton da wakilin Idris Abdullahi Bakoye ya aiko mana.
Hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa cibiya ce mai zaman kanta wanda aka kafa ta ƙarƙashin sashe na 231 na kundin tsarin mulkin ƙasar Ghana. Hukumar tana aiki don haɓakawa tare da dorewar demokradiya. Daraktan shirye-shirye na hukumar Dr. Imran Muhammad yayi wa buriyar Amurka ƙarin bayani kan yadda hukumar NCCE ta shirya ilmantar da masu ruwa da zaki akan zaben ƙasa mai zuwa.
Ya NCCE muna da wani committee ne karamin da mu ko muka kebe kanmu kan wannan committee yan sanda nan political parties kungiyoyin siyasa nan sannan wasu hukumomi na gwamnati wanda aikin su ya shafi zabe kamar electoral commission ke muna kiran shi interparty dialogue committee wannan committee nan ya ba mu hanyar da mu samu hadin kai da kuma kungiyoyin da ke zaman kansu muke kiran su CSOs kuma kungiyoyin matasa wanda suka dace we call them youth activists of political parties da muke zama tare mu shawarci juna mu kuma san matakin da zamu doki mu magance wasu masalolin da zasu zo su kawo mana sabani cikin zaben.
Shefeto General din ƴan sandan Ghana Dr. George Akufo Danfare ya tabbatar wa al'ummar Ghana zabe cikin kwanciyar hankali da lumana.
We the police and the rest of the security agencies.
Mu ƴan sanda da sauran jami'an tsaro zamu yi iyakacin kokarin mu tare da sauran masu ruwa da tsaki domin ganin zaben bana ya kasance cikin kwanciyar hankali. Ɗan Ghana dai ku yi naku bangaren domin dukkan mu zamu fita dan ganin an samu zaman lafiya.
Go all out to ensure that there is peace.
Bayan wannan jawabi na Secretary General din ƴan sanda a ranar Lahadi 13 ga watan Oktoba a karon farko a ƙasar nan wasu matasan jam'iyyun NPP mai mulki da na adawa ta NDC suka yi tashin hankali a yayin tafiyar ajisayin lafiya da jam'iyyu suka saba yi duk ƙarshen mako inda har wani daga cikin su ya fito da bindiga ya harbi mutane biyu kuma hudu suka ji rauni. Shin ko me hukumar NCC za ta ce game da hakan?
Kundin mu na mulkin da kreatiya da dokan mu na kasa ya hana rika makamai inde ba yan sanda ba kuma zan tsaya kan muryar mu nan na VOA yi ma matasan mu na political parties kungiyoyin siyasa su dunga suna yi ma matasan su nasiha yau farin cikin ku ne a ce kun ci zabe amma wannan farin ciki za waye gari ya zama maka bacin rai don ka ci zabe ce ba zaman lafiya in ka ci zabe da zaman lafiya za ka kai mulki.
Wasu al'ummar Ghana sun yi tsokaci game da zaben da za a gudanar a ranar 7 ga watan Disamba 2024.
Ni ne Laiku Tairu Muhammad gaskiya wato zaben da zai na kasan Ghana ni ne ita UC kuskure mun da aka ce ta yi game da batun gyara ni ne a shawara na ta yi kokari ta yi saboda zauna lafiya.
Suna na Gimbiya Ummul Khair Jafar Sako zan isa zuwa ga malumma da sarakai masu fada a gida iyaye tima ƴaƴan su gargadi game da batun zaman lafiya zabe an yi insha Allah an yi lafiya a gama lafiya amma da taimakon iyaye da masu fada aji.
Ni ne Mustapha daga Accra Ghana. Ko da yake akwai rashin fahimta kadan tsakanin hukumar zabe da babban jami'in adawa wato NDC. Ina da imani kan zaben a yi cikin lafiya don ko da zabe da muke yin Ghana ta mi a yi ta ga wasu alamu kamar wani tashin hankali amma karshe muna yin ta cikin zaman lafiya.
Kamar yadda masana suka ce wajibi ne ga dukkan masu ruwa da tsaki da suka hada da gwamnati jam'iyyun siyasa da 'yan takarar su kungiyoyin farar hula kafafen yaɗa labarai masu zaɓe ƙungiyoyin addini shugabannin gargajiya da jami'an tsaro su taka rawar gani sosai domin tabbatar da gudanar da zaɓe cikin lumana a Ghana. Idris Abdullah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana.
A gaida Idris Abdullah Bako, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka baro ki ka tonka baiwa
akwai wayansu mazan zaki gani a lokacin da suka yi aure tare da mata ba yi da komai wahala ne suka tashi amma zaran Allah ya hore mishi ya samu dukiya sai ki gani sai ya juya ma wanda take gida baya.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba ne Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyalin na lafiya. Kafin mu sallama da bakin da muka gayyata domin nazarin yadda za a iya samun fahimtar juna tsakanin ma'aurata inda mata za su iya samun bakin magana a lamuran da suka shafi iyalan su. A yau bakin sun bayyana yadda za a iya samun fahimtar juna tsakanin ma'aurata koda matan suna aiki ko kasuwanci da suke iya taimakawa mai gida daukar nauyin gida ko babu. Har yanzu muna tare da bakin da wakilinmu Zainab Babaji ta gayyato da suka hada da Farfesa Murna Ahmed ta Jami'ar Jos da ƴan gwagwarmaya Aisha Aliyu Usman da kuma Hajiya Salma Muhammad sai kuma magidanci Farfesa Ali Ahmed Difa. Zainab gare ki.
Hajiya, wani lokaci matan nan idan ya zamana su suke daukan dawainiya zaki ga suna wani cika da batsewa suna wani tinkaho sai ya janyo kusan za a ce raini ma mazajen nan a cikin al'umma ba ta da kunya da sauransu. Yaya ma zai shafi rayuwar iyali da kuma al'umma gaba daya?
Gaskiya yanayin yanda wayansu matan idan sun gan Allah ya hore musu sai su gan kaman ai duniyan gabaki daya su ne da ita. To ai komai yaya mu mata komai dukiyan da muke da shi muna karkashin namiji ne dan namiji shine gaba da mu. Mu in Allah ya hore mana dole ne mu sauke kanmu mu bi umarnin miji. Indan muna da shi dukiyan mu miji shi ma yana da shi. Ba abin da zamu ce a yau ai mu ne da shi miji da isa ya gaya mana magana mu yi amfani da shi ba. Ba haka bane.
Amma kin san wani lokaci wasu mata idan tana daukan dawainiyan sai ya zama kuma a'a yace shi in ya samu kudin shi a'a zai ƙara aure ne gashi nan dai abubatu sab gangaban shi kawai zai kai. Ba kiya ganin kaman matan ta wannan ma zai zama musu abin bakin ciki ko bacin rai?
Gaskiya magana da kika fadan nan haka take. Akwai wayansu mazan zaki gani a lokacin da suka yi aure tare da mata ba yi da komai wahala ne suka tashi amma zaran Allah ya hore mishi ya samu dukiya sai ki gani sai ya juya ma wanda take gida baya. Wayansu ma sai ki gani za su je su aure macin da take da hali ne sai su nuna ma wanda take gida da yake ita ba ta da komai sai dai ta tambaya kafin a bata. Sai ki gani shi ita wannan ita za dinga daukaka ita ke mai fada aji ken da baki da shi ke kina zama ne oho naki ma in kika fada ma ba za a ji miki ba.
Professor Ahmed barin dawo gare ka. Idan ka duba yanda ake zama musamman a nan arewa zama na karkara idan ka koma karkara kaga yanda suke zama kila za a ce mata suna zaune a gida ne namiji ne zai debo ruwa namiji zai kusan komai ma a cikin gidan nan sannan kuma ranan da aka ce baya da hali ko ba shi da lafiya sai kaga ana zaman tashin hankali. Akwai wanda na sani wanda matan shi tana da ƴaƴa guda biyar a ciki akwai ƴan biyu nan da nan tazo ta sake haihuwan ƴan biyu kafin ka ce ko aka ce daga kasuwa ba ma aka ce bane don na gan shi daga kasuwa tunda ya tattara kayan shi ya bari kusan shekara 8 har muka bar ƙauyen nan bai dawo ba. Ku ba ka ganin kaman irin wannan ya zama na waya ma mata ta yadda maza za su duba wa'ansu bangarori saboda gudun nan da yayi ya gudu ne saboda ya san cewa wahalan nan akan shi ne inda tana da wani abin da za ta iya taimakawa kila da ba zai gudu ba. Kana ga kaman lokaci ya kai da ku maza ma za ku fara goya ma mata baya ta yadda ko da ma ba ku nan macen nan zata iya daukan nawayan gida?
Eh lallai maza ya kamata a zamanin yanzu su ta hanyoyi da yawa su goyawa matan nan baya. Goya bayan nan kuwa zai zama na idan tana da kokarin hikiman wani abu sai mai gida ya tanada mata abubuwan da zai data bukata don ko ta daukaka wannan jari ko kasuwancin kai idan ma ta ga ka goya mata baya a wannan al'amura zaka ga wasu abubuwan kawai zaka iske an gama yi ne tayi su ma iyalanta tayi su ma yaranta da sauransu. To kaga in makaranta ne ba ta cikakken goyon baya tayi dan ta samu aiki mai kyau kasuwancin da suke yawanci mata da dan kasuwancin nan suke biyan bukatun gida da yawa kai a da iyayenmu kai dai kana da matanka amma kowanne su Adam tana kokarinta tana da aikinta tana da rumbunta da sauransu. To ganin cewa tana da gonan tana da maikatan kai kuma ka bata wannan ciki to a zamanin nan ma koda ba su da gona da rumbuna ya kamata mu yi maza su ba su gudumawa irin na yanzu
to amma akwai wa'ansu mazan da suke ce idan suka ba mata gudumawa har suka zo suka zama wani abu suka daga doro su yi wani tinkaho su kusan za a ce sun fi mazan ko kuma suna raina mazan baka ganin wannan ma zai zama muku matsala
ba zai zama matsala ba yau ina yawan matan da sun yi girma sun yi suna da mukamai suna in fa yawancin su sun fi gane cewa wannan makami da Allah ya bani ya bani ne ma don in yi taimakon iyali na sosai wannan kuma yanda na girma na kai wannan matsayi ma ga inda mai gidana ya taimaka man ya tura ni na kai wannan sai idan fa ma akwai masu tsoron ko irin wannan zai faru to ki duba statistically guda nawa suka faru a yawanci ba haka yake ba idan kuma ya faru ne irin ɗaya ɗin nan a cikin ɗari so bai kamata maza su ja kafa don wannan ba
irin maza masu cewa ba sa son ma matansu su yi aiki kawai su zauna a gida kila wayansu ma saboda kishin a kar amma a gansu a waje ne ko saboda addini ko wani al'ada duk wayannan baka ganin kamar matsala ce
to irin wannan mutane abinda ni na kula kan faru shine ko bai bar ta tayi makaranta ba ko bai bar ta tayi aiki ba so yaran nan ma da za ta rayar da su renar da su sai ka samu ba ta da ko ikima ko sani irin na kasuwanci ko irin na aikin gwamnati ba za ma ta zama da cikakken iya ilimi ko ganewa da za ta taimaka wa yaranta mu ce ma maza su girma da sani yaya duniya yake ba idan zai yi dan kaza yana samari su ce a ai ba haka bane ganin su ma suna da wannan sani so zaman gida kawai to ban tsammin ko addinan ma sun goyi bayan su ba ma an goyi bayan duk inda zaka taimaka zai ci gaban iyalinka ko na sani ko na sanin addini ko na sanin kasuwa duk dai abin da za ka yi domin ita ne iyayen uwar yarka ko ƴaƴanka kuma ita ne ainihin inda ake fara koyarwa da sani wa yaranmu kenan idan tana shirye
madalla nan kuma za mu sallama da bakin namu sai kuma mako mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin muna godiya ta musamman ga bakin namu da suka bada gudunmuwa ga nazarin wannan mukala da suka hada da Farfesa Murna Ahmed ta Jami'ar Jos da ƴan gwagwarmaya Aisha Aliyu Usman da kuma Hajiya Salma Muhammad da magidanci Farfesa Ali Ahmed Difa sai kuma wakiliyarmu Zainab Babaji da ta jagoranci tattaunawa da Dadi Balawaye da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke muku fata alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune tarakan duniya komi dan su
to madalla a gaida alheri Grace Abdu masu sauraro sai a yi mana afuwa ba za mu samu damar kawo muku takaitattun labaran duniya ba yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman Sarfil Hashim Gumal da kuma editan mu Neo Mahmud Lalo da kuma wanda ya daidaita mana sauti Dadi Balawi sai kuma injiniyar mu ta yanzu wato Nashwa ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC assalamu alaikum